والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واكتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونن خطو قوات رمضان شكرا تدبوبيو shekara ta 442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yayi daidai da 16 ga watan 4 na shekara ta 2021 miladiya. Wannan shine darasi na 4 cikin darussan watan Ramadan a wannan shekara, wanda wannan darasi na yau zai zama abun jinginawa ne ga darasin jiya wanda muka karanta ayoyi na darasi na uku a cikin suratu Yusuf alaihi salam. Mun karanta aya da take magana dangane da mafarki, wanda ita ce aya ta farko da ta ambaci mafarki a cikin sura. Duk da cewa cikin surar akwai wurare daban-daban waɗanda aka ambaci mafarki, da kuma bambancin me aka gani a mafarkin da kuma bambancin fassarar mafarkin, to amma wannan tunda shine na farko sai ya zama washi za mu sadaukar da darasi dangane da bayani akan mafarki da hukuncen sa. Idan mun je gaba ta yi mu darasi akan mafarki kuma wato waɗansu darussan na daban bayan wannan darasi na farko dangane da bayani akan me ake nufi da mafarki, hakikanin sa menene, amfanin sa menene, rabe-rabensa, sannan kuma yaya mutane suke dangane da mafarki idan sun yi. Darasi na biyu zai yi bayani ne akan fassarar mafarki, su wane ne suka cancanta su yi fassarar mafarki, sannan kuma su wane ne ya kamata ka iya nema ka tuntube su domin in ka yi mafarki su fassara maka, sannan wani irin mafarki ne ma ake iya neman fassararsa, wane ne kuma wanda ba ma sai ka nemi fassararsa ba. Sannan ta yiwu daga baya kuma wato a nemi wani darasin na uku da mai yiwuwa ya yi magana akan wato idan kana so ka koyi ilimin fassarar mafarki ta yaya za ka yi ka koya, idan kuma kana so ka zama wato wanda zai rinka shiryar da mutane akan mafarkai da kuma sirrin da ke cikinsa ta yaya za ka yi, tare da kuma misali ko misalai akan waɗansu da suka ƙware akan fassarar mafarki a da da yanzu domin mu daɗa ƙara fahimta. Don haka dai darasin yau zai zama darasi ne na farko akan abin da ya shafi mafarki. Abin da ya jawo wannan shine faɗin Allah maɗaukakin sarki, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله ما أوكين سركي ياتي النبي يوسف ياتي دماه كنسا يا بابانا نينا يما فركي نادا توراري بدا قوم شاتيا حتى درانا دواتا دوكا سنا من سجدا kai ka san wannan daga ji, in ba a mafarki ba bayan da za a iya ganin wannan, kuma duk mutumin da yace ya ga irin wannan ba za ka karyata shi ba da gaskiya gani. Amma ta yaya za a yi a ce tauraro ya yi sujada, ta yaya za a yi a ce rana ta yi sujada, ta yaya za a yi a ce wata ta yi sujada, sannan kuma wato ta yaya za a yi a ce mutum ya ga haka kuma yazo ya farka har ya iya bayar da labari. To wannan duka yana ɗaya daga cikin abinda ke da ban mamaki dangane da mafarki ga ɗan adam. Abinda ake nufi da mafarki, wanda a Hausa ake ce mafarki, irin wanda yanzu muke magana a kai shine wanda Allah ya kira shi da ar-ru'ya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Ar-ru'ya ɗaya take daga cikin nau'ukan mafarki guda uku wanda mu duk a Hausa muna ce musu mafarki, amma a shari'ance wato ar-ru'ya daban,
wani nau'in mafarkin kuma da ake ce masa al-ulumu daban wani irin nau'in mafarkin kuma da ake ce masa hadithun nafs shi kuma daban amma duka dai zamu rika kiran su da sunan mafarki sai dai a cikin bayanin ne zaka gane wani irin mafarkin ake nufi ita wannan ru'ya wanda annabi yusuf ya ganta kuma wanda annabawa suke gani kuma wanda sauran mutane na gari suke iya gani malamai sun ce ita ce ma yarakul insanu fi manamihi hasanan duk abu mai kyau wanda mutum zai gani a cikin baccinsa wannan shi ake nufi da ru'ya an ce abu mai kyau ba dole ya zama sakamakon abu mai kyau bane ko fassararsa ta zama mai kyau amma shi a wurin wanda ya gani zai ga abu mai kyau kuma zai ganshi a matsayin abu ne wato da ke bashi labari ko nuna masa izina akan wani abu to amma aka fassara ne ko dai ya zama mai kyau ko ya zama mummuna amma duka dai sunan sa ru'ya a cikin littafin I'lamul Muwaqqi'in an rabbil alamin na ibnul qayyim da kuma littafin sa Madarijus Salikin duk yayi maganganu akan mafarki kamar yadda ibnu hajar al-asqalani shi ma yayi magana akan mafarki domin imam al-bukhari yayi babi mai wato cikakke mai suna kitabu ta'birir ru'ya babin da yake magana akan fassarar mafarki to a karkashin wannan duk zaka ga abinda malamai suka faɗa dangane da haƙiƙanin mafarki saboda mafarki wani sirri ne da mutum shi kansa ba zai iya gane ya yake ba to haƙiƙanin mafarki don ka sani daga yau mala'ika shine yake nuna hoton abin da ke faruwa a mafarki idan mafarkin na ru'ya ne akwai ni mala'ika muwakkalun bi ru'ya wanda shi Allah ya sa shi aikin sa shine nuna wa mutane mafarki shine yake nuna maka hoton supporting abin da duka gani a cikin mafarki idan dai mafarkin na ru'ya ne to mala'ika ne yake nuna maka ina yake samu wannan labari da yake nuna maka wannan mala'ika Allah ya bashi sirrin laqa lawhul mahfuz wato wannan babban record din na Allah wanda Allah ya rubuta labarin kowa da kaddararsa da ni da ku duka akwai cikakken tarihin mu da na baya da na gaba har zuwa yanda zamu kare aljanna ko wuta zaka je akwai a cikin wannan record din sannan anan duniyar wacce irin rayuwa zaka yi zuwa yaushe zaka mutu nawa ne yawan arzikinka ana fahimta ko nawa ne yawan iskar da zaka shaka yawan abincin da zaka ci yawan ruwan da zaka sha yawan garuruwan da zaka je inda zaka taka a bayan kasa da kuma wahalhalun da zaka sha a rayuwa da gogormayar da zaka yi da abubuwan da zaka ci nasara da abubuwan da zaka fadi a cikin su duk akwai a ciki to wannan mala'ikan idan kai mutumin kirki ne sai ya je leko sai ya ga abu kaza ya kusa ya same ka ko abu kaza zai samu wani amma ba zai zo ya gaya maka a zahiri ya ce maka kaza da kaza da kaza zai faru ba sai ya yi maka wani abu ya rika wata demonstration ko nuna maka wasu hotuna abinda zaka gani ko nuna maka wasu alamomi sai ya barka kai kuma kai amfani da hankalinka ko da iliminka ko da wani don ka gano me yake nufi saboda yana baka satar amsa ne cewa abu kaza zai faru don ya gani a cikin littafin record dinka ana fahimta shine asalin mafarki na ru'ya don haka asalin sa gaskiya ne ba ƙarya bace saboda lawul mahfuz ai duk abin da ke cikin sa gaskiya ne kuma duk abin da ya rubuta zai same ka ko zai samu wani in yana cikin lawul mahfuz tabbata ya faru to tunda Allah ya kaskace gaibi ga kansa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah shi yake da sanin gaibi don haka baya bayyanawa a gane to shi mala'ika in yazo ba a bashi dama ya gaya maka amsar a fili ba amma zai iya maka alamomi da in kai kayi ilimi zaka iya ganewa in kuma ka samu mai ilimi zai iya ganewa kuna fahimta to shine asalin haƙiƙanin mafarki wannan fa'ida ce da ta yi baka taba jin ta ba akan mafarkan da kake yi ko wasu suke yi ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan kuma a cikin larabci zaka je an ce ar-ru'ya zaka je an ce al-hulum kuma dukan ta mafarki ne wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulum da kuma nan ar-ru'ya la taqsu ru'ya ka kuma duka mafarki ne me bambancin su shine al-hulum kowa yana iya yi amma ru'ya ba wanda yake sai mutumin kirki na musamman ru'ya ba wanda yake yinta sai mumini ana fahimta sannan kuma ya zama mutumin kirki sannan kuma wanda Allah ya yarda da shi da har zai iya sa mala'ika ya masa hidima ya rinka bashi satar amsan me zai faru a nan gaba in baka kai wannan matsayin ba ba za a je mala'ika ya maka wannan aikin ba sai ka zama na Allah ta yanda Allah yana so ya rinka nuna maka wasu abubuwa don ka shirya kafin su faru kamar yadda yake wa annabawa kafin abu ya faru sai ya sa su gane alamu cewa abun zai faru in wahala ce sai ka san shirin da zaka yi idan dadi ne sai ka san shirin da zaka yi an fahimta idan wani albishir ne sai ka san wannan albishir din ya shafe ka ko ya shafi wani ta yaya zaka yi ka isar masa ko ka isar wa kanka amma shi al-qulub kowa yana iya yi musulmi yana iya yi arde ma yana iya yi mutumin kirki yana iya yi mutumin banza ma yana iya yi yaro yana iya yi babba yana iya yi mace da namiji kowa yana yi wannan shine al-qulub ana fahimta ko shi yasa dukkan ar-ru'ya ita ana jingina ta ga Allah ne labari ne na Allah ta hanyar mala'ika amma al-qulub shi ana jingina shi ma shedan ne Allah in yana so ya baka labari ko ya nuna maka wani abu sai ya turo mala'ika ya maka amma shedan shi zai zo da kansa ko ya zo a siffar wani sai ya nuna maka wani abu don ya batar da kai ko ya wahal da kai a duniya ko kuma ya maka wani abu da zai maka illa a rayuwa ko a addini shi yasa al-hulm min ash-shaytan wa ru'ya min Allah azza wa jalla aka wannan ai babban bambanci ne to menene matsayin mafarki a musulunci mafarki yana da wani matsayi na musamman a musulunci domin ta dalilin mafarki Allah yana yin wahayi wa annabawa kaga ko darajarsa ta kai yanda in Allah zai bayar da labari yana iya tura wato mala'ika yace je ka gaya wa annabi na kaza amma sai a cikin bacci ta cikin mafarkin sa kaga ashe mafarki yana da muhimmancin da har Allah yana iya wato yin communication da bawansa ta hanyar sa kaga ashe matsayin sa babban ne sannan communication inda zai iya zama shari'a a ce dukkan al'umma su yi aiki da shi kuma ta mafarki ne mun ji a cikin suratu safat yanda Allah ya ba mu labari cewa annabi Ibrahim alayhi salam a mafarki Allah ya umarce shi da cewa ya je ya yanka ɗansa da wuka ya gaya wa ɗan ɗan ya ce masa mu je ka aiwatar da abin da Allah ya umarce ka kaga in kai ne wani zai ce maka an yi mafarki za a yanka ka ai baka da abokin gaba kamar wanda ya wannan mafarkin to amma da yake annabin Allah ne kuma labari ne na gaskiya sai ya ce da shi na miƙa wuya kamar yadda kai ma za ka miƙa wuya mu je ka yanka ne yadda Ubangiji ya umarni kaga wannan ba karamin sadaukarwa ba ne falamma aslama wannan babban miƙa wuya ne ta dalilin mafarki kamar yadda kuma za mu je a cikin wannan sura ta suratu yusuf da ita ne aka tabbatar da cewa annabi yusuf zai zama annabin Allah tun yana dan karami ta hanyar mafarki yace masa wannan abun da ka gani wa kazalika yaji tabika rabbuka alama ce ta cewa Allah zai fifita ka akan kowa a gidan nan ta dalilin mafarki Allah yana iya ceton al'umma gaba daya sarki mai adalci na zamanin annabi yusuf yayi mafarki akan ya ga shanu guda bakwai waɗansu shanun guda bakwai masu ƙoshi masu yunwa suna cin waɗannan masu ƙoshin a sanadiyar wannan mafarkin annabi yusuf ya fassara shi kuma ya zama ceto daga halin ƙunci na rayuwa ga al'ummar ƙasar masar gaba ɗaya wanda labarin duka ta cikin mafarki ya zo a ta dalilin mafarki Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai samu damar shiga ɗakin Ka'aba bayan ya ga alamar kamar ya fidda rai saboda tsanani da kafirai suka nuna da kiyayya da kiyata da gaba da suka nuna masa suka hana shi shiga ɗakin Ka'aba suka sa suka kore shi ya koma amma Allah ya ce masa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunna al masjid al harama insha Allah Allah ya ce Allah ya gaskata wannan mafarkin da ka gani cewa da kai da mutanenka za ku shiga ɗakin Ka'aban nan amma ba yanzu ba lokaci yana zuwa wannan mafarkin ya zo ya zama gaskiya ko bai zama ba ya zama asanadiyar mafarki wato dukkan annabawa kafin a haife su iyayensu mata kafin su haife su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yakan nuna wa Allah yakan nuna wa matar cewa abinda zaki haifa fa zaki haifi mutum ne ba kaman sauran mutane ba zaki haifi wani mai matsayi ne a duniya duk matar da za ta haifi annabi sai ta ga alama a mafarkin ta cewa abinda za ta haifa babba ne ya tabbata cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad kuma Imam Al-Haythami ya inganta shi a cikin Majma'u Zawaid cewa dukkan iyayen annabawa suna gani a cikin baccin su cewa abinda yake cikin cikin ta nan wani abu ne mai muhimmanci za ta haifa wanda sauran mata ba za su ga irin wannan ba a ciki ne ma yake nuna cewa kafin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta haife shi har sai da ta gani a cikin mafarki cewa wani haske ya fita daga jikinta ya haska wato soraye da kuma manya-manyan wato abin nan fadoji na kasar Sham gaba daya haka ta gani a mafarkinta amma kaga lokacin ba dole ta gane me ma'anar wannan mafarkin ba ashe kuwa za ta haifi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi cewa abubuwa da yawa na shari'a da muke ibada da su sun tabbata ta hanyar mafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka saukar masa da sallah ana maganar yaya za a rika yi ana kiran mutane su zo sallah idan lokaci yayi aka yi mitin wasu su ce a rika busa kaho wasu su ce a rika kada kararawa irin na kirista wasu su ce a rinka buga ganga aka yi ta yi tunda lokacin ba a san me za a yi ba sai aka watsi akan gobe za a sake zama sai Allah ya turo mala'ika ya zo wurin Abdullahi ibn Zaid ya nuna masa a mafarki kuma ya je wajen Umar dan Khattab ya nuna masa a mafarki cewa ga abin da ya kamata ku yi ga satar amsa kiran sallah za ku yi kuma ya koya masa kiran sallah sai da ya farka ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni kuma kaga ga abin da na gani a mafarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce innaha la ru'ya haq wannan mafarki ne da gaskiya koya wa Bilal kai ba za ka zama ladan ba Bilal ne ladan ne shi ladan bai ma san abin ba ko shi ba shi ya ga mafarkin ba amma aka kawo aka koya masa kuma mala'ika ne koyar da lafuzan da kuma yadda za a yi kiran sallah kaga du a cikin mafarki ne sannan yana daga cikin muhimmancin mafarki cewa ita ce hanya ko wato mafarki ya rage shine hanyar da Allah zai rinka bayar da labarai na albishir ga al'umma bayan wahayi ya yanki yanzu ba annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nabiyya ba'di ba za a sake samun annabi ba daga shi to kaga da duk abin da ya taso wa al'umma mai kyau ko mara kyau za su je su samu annabin su yanzu da babu shi waye za mu samu malamai sai dai su bada fatawa amma samun tsinkayar al'amura da za su faru a nan gaba a ga wata alama ta albishir ta ina sai ce sai ta hanyar mafarki da Allah zai rinka sawa wa waɗansu mutane na gari a cikin al'umma ta da mafarki Allah zai rinka turo labarai a rinka gani na abin da zai faru ga al'umma mummuna don su shirya ko kyakkyawa domin su zama suna cikin shirya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda yake cikin sunan ya ce asdaqun nasi ru'ya asdaquhum haditha wanda yafi kowa gaskiya a cikin magana shine zai zama wanda mafarkinsa zai fi zama gaskiya saboda ba kowa ne in yi mafarki zai zama na gaskiya ba amma yawan gaskiyarka yawan in kai mafarkinka zai zama na gaskiya ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza taraba zaman lam takad ru'ya almu'mini takdib idan zamani yayi nisa yayi kusa to za a zama lokacin da wato mumini idan yayi mafarki to ga mafarkin ba zai zama ƙarya ba sai dai ya bayar da gaskiya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim na Abu Huraira ar-ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa yace mafarki na gaskiya mafarki irin na mutumin kirki wani bangare ne daya daga cikin
kashi 46 na annabta, kashi daya cikin 46 na annabta yana cikin mafarki. To wannan hadisi me yake nufi? Yana ɗaya daga cikin hadisai masu iskali a wurin malamai masu sharhi. Akwai maganganu da yawa daga masu sharhi akan wannan hadisi. Waɗansu su ce ma'anarsa shine asalin annabta, wato an kasa ta ne kashi 46, sai aka ɗauki kashi 45 aka tara wa annabi, kashi ɗayan kuma na ƙarshe sai a ba wa magadan annabawa, su ne malamai waɗanda ta hanyar mafarki za su iya gano abubuwa waɗanda za su iya zama bishara ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu kuma su ce a'a, wannan fasara ba ta yi ba, domin annabta ba za ka iya kakkasa ta ba. Annabta wata daraja ce da la ta tajazza, ba za ka iya kakkasa ta ba, balle ka ce akwai kashi kaza a cikinta. Sannan kuma tunda annabta ita shi malanta, mutum zai iya koyo ya zama malam, amma annabta ba a koyo, kuma ba kokarinka ke sa ka zama annabi ba, zaɓi ne daga Allah. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, kuma shi ma anan yace wa kadhalika yajtabika rabbuka, ubangiji ne yake zaɓa. To tunda ba haka bane, wato ba hanyar kokarin mutum ke iya samarwa mutum annabta ba, bai kamata fassarar ta zama wani kashi ne na annabta ba. Kai ka ce yanzu kana kashi ɗaya, in ka ƙara gaba za ka je kashi na gaba kenan, har wata rana ka zo ka ce kai annabi ne. To sai suka ce ba wannan ne fassarar ba. Fassarar da tafi kusa cikin fassarar da duka na gani, ba kamar fassarar da Malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, Allah ya masa rahama, yayi yake cewa ma'anar wannan shine kamar yadda wato annabta gaskiya ce tsantsa, kuma ta hanyar wahayi annabta take zuwa. Allah yana turo mala'ika ne zai wahayi wa annabi, ko wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. To tunda Allah ne ke aiko da wahayi zuwa ga annabi sai ya zama annabi, to wannan ba wanda zai iya kama wannan matsayin sai annabi. Amma gaskiya mutlak ba kamar gaskiyar da take cikin annabta. Sai yace to mafarki kuma shi ma yana da wani bangare na gaskiya, wanda kamar in ka kasa gaskiyar da take cikin annabta, ba wai darajar annabtar ba, ba matsayin annabtar mutum ya iya kaiwa ba, amma kamar yadda kake ganin duk abin da annabi ya faɗa a cikin labarinsa ko wahayin da aka yi masa gaskiya ne tsantsa, to haka mafarki shi ma kashi 1:46 cikin gaskiya ne irin da gaskiyar annabta. Kuna fahimta? Don haka zai yi wahala ka samu wata gaskiya da za ka iya kwatanta ta har ta iya kai kusan annabta da irin wannan kason, kamar gaskiyar da take cikin mafarki, irin mafarki mai kyau na wanda bawan Allah na gari zai yi. Jama'a an fahimta? To kaga in ka ɗauki misali, duk mafarkin da ya zama mutum nagari yayi kuma aka fassara, ko ya zama annabin Allah ya fassara, ko wani daga cikin nagartattu suka fassara, zaka ga ya zama gaskiyar abin da aka faɗan kuma zai zo ya faru. Ana fahimta ko? To wannan shi yake nuna wato abin da ake nufi da arru'ya, da cewa wato abu ne na gaskiya wanda yake kashi 1 cikin 46 na wahayi. To amma duk da haka shi Ibn Uthaymeen yake cewa wannan lamba 46 da annabi ya faɗa wannan kan tauƙifi ne. Me yasa annabi ya ce 46? Me yasa bai ce 60 ba? Me yasa bai ce 40 ba? Wannan abu ne tauƙifi, Allah shi ya bar wa kansa sani. Ana fahimta ko? To wannan shi ne gaba zance ta biyu. Gaba ta uku ita ce rabe-raben mafarki. Mafarki ya kasu kashi uku ne. Akwai mafarkin da hadithul malak, labarin mala'ika ne. Akwai mafarkin da yake hadithul shaitan, labarin shaitan ne. Akwai kuma mafarkin da hadithul nafs, labarin zuciyarka ne. Da labarin da mala'ika zai baka shine arru'ya, da labarin da shaitan zai baka shine adghathu ahlam, da labarin zuciyarka abin da ya dame ka a cikin rai kana kwantawa sai kai mafarki, wannan shi kuma hadithun nafs ya tabbata cikin hadithin Abu Huraira Allah ya kare yarda gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yace inna ru'ya talat mafarki kashi uku ne minha ahawilun min ash-shaytan daga ciki akwai surkullen shaytan li yahzuna biha ibn adam wanda dan adam zai ji bakin ciki in ya gani wa minha ma yahummu bihi ar-rajul fi yakzatihi akwai kuma mafarkin da abin ya tabi mutum a farke ya tashi a ransa in ya kwanta sai ta ganin shi fayrahu fi manamihi sai ta ganin yana zuwa masa wa minha juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa akwai kuma mafarkin da yake zama kashi daya cikin 46 na annabta shine wanda dazu muka gama magana akai wannan hadisi Ibn Majah ya rawaito kuma Albani ya inganta shi Allah ya kare yarda gare su gaba daya Allah ya kara musu rahama abinda wannan hadisi yake ce mana shine mafarki kashi uku akwai mafarkin da muke magana akai shine na abubiya min Allah shine hadithul malak wanda Allah zai turo mala'ika ya baka alamun da suke nuna maka wani labari ta yi ya baka labarin kai baka gane ba wani ma bai gane ba har a tafi sai dai a zo a yi abun ya wuce shi ya gama nasa aiki ta yi kuma ya yi kai ka gane da kanka ta yi kuma ya yi kai baka gane ba sai ka kai wa wani da shi zai gane ya gaya maka kuma ya zama gaskiya ne ana fahimta ko kuma irin wannan suna faruwa da yawa a cikin mutane yana daga cikin mafarki mafi ban mamaki akan wannan da ya zama waki shine mafarkin da mahaifina ya gaya mun yayi dangane da haihuwa ta tun lokacin mahaifiya ta bata haife ni ba ko mafarki mai makamancin irin wannan wanda daga bayan kuma ya samu wani malami ya fassara masa kuma mafarkin ya zo ya zama gaskiya ba sai na gaya muku ya mafarki mafarki na biyu shine mafarkin da yake kasa abu a ranka shine mafarkin da kuka cika yi yanzu kuma ta same ya fi yawa a cikin ranku to abinda kuka fi gani ke yanda abun ya dame ka da rana haka da daddare ka je zai dame ka wannan mafarkin da yana cikin hadithun nafs haka wanda zai yi tafiya yana tsoron karya makara za a tashi karfe shi da yana kwanciya sai ga mota za ta tashi sai ya farka wannan duk ba Allah ne ya aiko shi wai ai maka wata wani ishara ba kawai kwakwalwar ka ce take caji da abin da dama kwakwalwar da ita ka kwanta kuma da shi za ka tashi ana ganewa yana ɗaya daga cikin abin da yake baka tsoro kana kwantawa ka rufe ido sai kai ta ganin abin saboda dama yana razanin ka kana jin tsoron abin ana fahimta wannan shine hadithun nafs ko kuma kana tsammanin wani abu yanzu dan siyasa yana kwanciya ba abin da zai rinka jejeje ana kirga kuri'u daya biyu uku ko ya ci ko ya fadi ya tashi ana zane yana ta hayaniya wa mutane saboda ya ga ya fadi haka ɗalibin ilimi in ya kwanta ba abin da zai rinka gani kamar alƙalam yana canjawa ya ci ko ya fadi wannan shi ake ce hadithun nafs irin wannan kar ba ka ce a fasara maka shi kai kanka ka san fasara kuna fahimta haka kuma mafarken da mutane suke yi dangane da abinda suke so su zama a rayuwa kana so kai kudi kullum in ka kwanta yake ta gani kudi ko ba mamaki wallahi baraka taba yin su bai dai a mafarken to irin wannan duk kamar yadda nake cewa ba sai ka je ka nemi fassara ba hadithun nafs menene ya dame ka a rai sai ka rika gani galibin mafarki da zai zama ru'ya baya da alaka da abinda ka sa a ranka kawai zaka gan shi kwatsam ne abinda baka tsammani kawai sai ka gan shi ana fahimta ko ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a majalisarsa sai shi da sai wani mutum ya ce ya rasulullah kun san annabi yakan zo ya zauna kowa zai faɗi mafarkin sa annabi ya fassara masa sai annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutum ya zo ya ce masa ya rasulullah ra'aytul barihata fi ma yara na'im ni ina bacci jiya na yi mafarki ka anna unuqi duribat kamar an tare wuya na wa saqata ra'si kai da ya fadi a kasa fattaba'tuhu fa akattuhu fa a'atuhu sai na bi kan sai na dauko kan sai na dora sai zauna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji abin da na gani yana so a fassara masa me aka yi fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa idza laiba ash-shaytanu bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddithanna bihi an-nas duk lokacin da shaytan yayi wasa da hankalin ɗayan ku kare zai yana ba mu labari wannan ya zama wasan waye wasan shaytan sai za a ce a yanke kanka ya fadi a ƙasa kaje ka dauko da kai kaga kan yace wannan shaytan ne kawai yake shi yasa a she kaga akwai mafarkai da yawa da wadansu suke yi shaytan ne yake musu wasa da hankali sai je ta wahala yana neman wai sai an fassara masa kuma kaje a maka mummunan fassara kuma ta auku akan ka kuna fahimta ba kowani mafarki ne in ka gane yake zama ru'ya ba wannan daga ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine hadithu shaytan shine azghatu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alim in kaga irin wannan mafarkin na hayaniya wani abu ya markade ka kuma daga baya ka tashi ko ka mutu kuma ka dawo ko wani ya mutu kuma ya dawo wannan duk shedan ne yake maka wasa da hankali kuna fahimta da kyau don haka ba komai bane daga ka gani sai ka ce zaka nemi fassara annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara wa mutane mafarkai amma mafarkan da suka zo daga mala'ika mafarki daga shaytan yace kar ma ka rinka ba mu labari kawai ka bar shi ka je kai addu'a ka nemi tsarin Allah daga shi daga baya zamu ji ya ake in an yi mafarki irin wannan daga cikin irin wannan mafarkin shine mutum yayi mafarkin wai ya ga Allah duk yana daga cikin shirme shaytan ne kawai yake masa wada mutum mai arha irin ka haka kawai ya ce ya ga Allah kuma ya gan shi a sura mai kaza shine cika to naga Allah kuma ya gan shi yayi kama da kaza Allah yana kama da kaza ne laisa kamithlihi shay duk wanda ya ga irin wannan ya ga shi ne kawai shaytan ne yake so ya wasa da hankalin sa ko mutum ya mafarki ya ga mala'iku kuma ya ce naga mala'ika ya mini kama da wani kaga wannan ba mala'ika ka gani ba don mala'ika bai kama da wani ko mutum ya mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai gan shi baki ne mai zanen baki kaga wannan ba annabi ya gani ba ko ya gan shi a filin kwallo anan ya kamata a ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama akan drum din siyasa yana campaign kaga wannan duk ba annabi ya gani ba shedan ne yake wasa da shi saboda dama yana da alaka da kwallo sai ya zo masa a kwallo yana da alaka da siyasa sai ya zo masa a siyasa kuna fahimta don haka kar ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama a kowane irin yanayi ka ce annabi ka gani abinda zai sa ka gaskata cewa annabi ka gani shi kuma ba sai an fassara maka ba ma shine ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama a kyakkyawar sura irin yadda aka ce haka yake annabi sallallahu alaihi wasallama fari ne kuma balarabe ne in ka ga bature ba annabi ka gani ba wallahi kaga Donald Trump ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ka ganshi da cikar siffarsa yadda aka fada in ya maka murmushi ka ganshi da hakoransa farare kuma ka ga ushiya ka ga ido mai kyan da baka taba gani irin wannan ba ka ganshi yana da cikan gemu amma ka ga wani yayi aski tarbabo kuma ka ga yana murmushi a shedan ka gani wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam yace shedan ba zai taba iya shiga irin tawa ba in ka ga cikan siffa irin ta annabi to ba shedan bane annabi ka gani da gaske saboda shedan ba zai iya irin wannan shigan ba amma in ka ga mai kama da wani yace shine annabi to shedan ne yazo yace maka shine annabi saboda dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace shedan ba zai iya kama da suransa bane amma shedan yana iya zuwa yace maka shine annabi kuna fahimta zaka duk wanda ya ga wani irin mutum ba irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba to ya ga wani irin mutum ne amma ba annabi ya gani ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya wuce wasa da har za a iya ganin sa a kowani irin yanayi ko a mummunan wuri wannan ba annabi ka gani ba kuna fahimta ko yana daga cikin wannan shine wato abin nan abubuwan da aljannu suke sa wa mutane na mafarkai na abun tsoro duk wanda yake da masul jinni ko namiji yake ko mace zai rika ganin abubuwa da yawa na abun tsoro an tashi da kai sama ana ta shikenan kaga wasu sun zo abun tsoro sai ka tashi sama aka neme ka aka rasa to shedan da ya kai ka sama ba mala'ika bane ya daga ka kuna fahimta ko haka irin mafarkin nan kana fadowa daga sama sai da kin kuma ya farka sai ka ji dim ko ka ga kai mari sai ka ga mari bango wannan bishe dan ne yake maka wannan mala'ika ba zai maka wannan ba kuna fahimta
no.
ko mafarkai irin waɗanda masu cutar aljannu suke yi mafarkai barkati na maza da na mata duk irin waɗannan suna daga cikin hadithu shayfa an fahimta yanzu mun fita mafarkai kashi nawa kashi uku babu farkin da ya fita daga cikin waɗannan duk abin da zaka gani ko dai daga Allah ne wanda ya turo mala'ika ya nuna maka ko kuma daga kanka ne kai saboda abun ya dame ka sai kai zaka ga irin shi ko kuma daga shaytan babi na gaba shine shin wani abu na hukuncin addini yana iya tabbata sakamakon mafarki ana iya umarni Allah ya aiko da umarni yace ayi kaza kuma a gani a mafarki kamar yadda kuke gani wani lokaci sai a ce wani limami a dakin Kaaba yayi mafarki ko wani yayi mafarki wani ladani a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yana jajjadi a rauda sai yayi mafarki cewa Annabi ya ce duk wanda ya ji wannan labari ya raba da biro guda 7 kuma duk wanda ya haka zai samu abu kaza kuma Annabi ya ce a ga mutane duk su kama azumi ranar Laraba kaga wannan labari duka wato kanzon ku ne gemi wannan ba labari bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma inna halaitat ru'ya haq ba labar mafarkin gaskiya bane duk mafarkin da zai ce ayi kaza na addini wanda da babu shi a cikin addini ko kuma ya hana wani abu a addini wanda da akwai a cikin addini to ba mafarkin gaskiya bane kuma ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba kuma Allah baya aiko da umarnin ayi a addini ko a hana a addini bayan tafiyan annabawa wa mutane ta hanyar mafarki saboda inda zai zama haka to me amfanin Annabi sallallahu alaihi wasallam aika sai a bari aika tura wa mutane ta mafarkai su ta kama na salati su ta kama na falala amma tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tashri'in addini ya tashi kwata-kwata ba abinda ya rage wanda Allah zai iya nuna wa mutane ta hanyar mafarki sai dai al-mubashirat shine abu mai kyau da dama kana yi kuma Annabi ne yace kai sai a mafarki a gani a kwadaitar da kai akan ka ci gaba wannan kan gaskiya ne kuna fahimtar wannan da kuma wato al-inzara abu mai muni wanda kake yi kuma Annabi ya hana sallallahu alaihi wasallama sai ka gani a mafarki sai a ce ana ratsanar da kai ko ana ce ka gaya wani kar ya saki ana ganewa wannan shi ma yana iya zama gaskiya saboda dama tun kafin nan a shari'ar Allah a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hani akan wannan to mafarkin sai yace a gaya maka ka daina abu kaza mummuna da kake kaga mafarki ya ce bace ka wannan gaskiya ne ana fahimta ko akan irin wannan ne zaka dinka jin mafarkai da yawa na mutane bayin Allah da za a ce ka gaya wani yayi abin kirki abu kaza a gaya wani ya daina abu kaza da yake yi wannan zaka samu gaskiya ne galibi saboda wanda ya mafarkin bai ma san kana yi ba amma Allah ya ce ga maka saboda kai darajarka bata kai kai mafarkin ba tunda irin wannan mafarki na gaskiyar sai mai gaskiya kadai yake iya yin sa to sai wani mai gaskiya cikin bayin Allah sai yayi sai zai ce maka ni na gani a mafarki wai kana kaza amma an ce in ga maka ka daina in ka san kana yi to wannan Allah yana son ka ne kawai Allah yana son ka ne ya aiko a gaya maka a maka nasiha kana jin haka kai aniya ka daina ana fahimta wani kuma kana aikata wani abu na alkhairi sai wani ya gani a mafarki cewa an ce a gaya maka wannan abun na alkhairi ka ci gaba da ni ko abu kaza da baka yi ka fara yi alhali dama akwai a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne ka karba kuma kai aiki da shi an fahimta ko kamar wani bawan Allah ne kwanan nan da ya kira yake cewa yayi mafarki ai wani bawan Allah ne mafarki shi mutumin yana da taimako saboda Allah yana yawan bayar da sadaka sai ce shi wancan din yace ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka gaya wa wani daliban ilimi ya sai musu littattafai da alqur'ani yayi abu kaza yayi abu kaza shine yake tambaya yace kai aniya kai ai ka ci sa'a kana yin wasu abubuwa na alkhairi ne suna da dadi a shari'a sai Annabi yake so ya ƙara buɗa maka kofa sai ya ce maka kai nace yi aniya ka sai qur'ani ka sai littattafai ka buɗe labari tunda kana da arzikin kai dama ce Allah ya baka irin wannan ru'ya haq labarin gaskiya ne kuna fahimta dama akwai shi a addini kana yi ko kuma baka yi sai aka ce kai kaga wannan an ƙara maka wato ƙwarin gwiwa ne akan addini, amma abin da da babu sai a ce an gani a mafarki. Annabi ya zo ya bada wani salati, wannan daga ji ka san ƙarya ce wallahi tsagoron. Kuma in ba an gani a mafarki to ba Annabi bane ya zo a mafarkin, wallahi wani ne ya zo ya nuna. So da dukkan salati babu wani salati kamar wanda Annabi da kansa ya zauna ya koya wa sahabbansa. Kuma duk wani salati da zaka yi ba zaka iya kaiwa nasa ba, walau tahazlakal mutahazliku inji Ibn al-Qayyim. Ba wani duk azakar mutum ba zai iya kinkiro salatin da ya kai salatin da manzon Allah ya koyar da bakinsa mai albarka ba. To a ce an gani a mafarki wai Annabi ya bada wani salati, ya bar wasu keɓantattu, amma ya tafi bai ba Abubakar ba, bai ba Umar ba, bai ba Usman ba, bai ba Ali ba, duk waɗannan bai ba su ba. Sai bayan shekara 1000 wani abu sai zai ba wani. Wannan wani ƙarya yake yi wallahi. Babi na gaba, irin wannan mafarkin ne yasa al-Imam an-Nawawi a cikin sharhin wato wannan hadisi da yake magana akan mafarki sai yake cewa ba a tabbatar da hukuncin shari'a ta hanyar mafarki. Yace kamar yanzu muna ba muna wata Ramadan ba, ba an cika kwana ai ba mun ga wata a kwana 29 ba. Saudi Arabia su kuma sai da suka kai 30. Ranar 29 da mun muka ga wata, su ba su ga wata ba, haka ne ko? Da ba su ga wata ba sai su zama mun ɗauka tare, saboda ranar da su suke 30 mun kuma shi ne 29 namu. To ranar da misali a ce ana ƙoƙarin ganin wata, saboda ranar 29 ce a wurinsu, sai aka nemi wata ba a gani ba, a cikin dare sai wani ya yi mafarki, ana fahimta, sai ya ga wani Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani ya zo ya ce masa an ga wata, ku ne kuka nema ba ku gani ba, za ka gobe ku tashi da azumi. To da wannan mutumin da ya gani da sauran al'umma dukkansu ba za su yi amfani da wannan mafarkin su ce za su tashi da azumi ba, shi ne ma'anar cewa ba a tabbatar da hukuncin shari'a ta hanyar mafarki. Kuna fahimta? Saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu shine idan kun gani ku fara azumi, idan ba ku gani ba ku cika 30. Don haka jiya da ba a gani ba da za a cika 30 umarnin wa ake cikawa? Annabi sallallahu alaihi wasallam. To zai fasa wannan umarnin kuma ya zo a mafarki ya ce a'a na fasa abinda da na faɗa ina da rai yanzu ne bayan ya faku, kuma ya ce a'a a tashi a azumi go, a tashi da azumi gobe, kaga ba za a yi haka ba. Ina fata an fahimta. Sai babi na gaba shine idan kai mafarki me ya kamata ka yi? Mafarkin da za ka yi ɗayan biyu ne, ko dai kai mafarki mai kyau ko kai mummuna, haka ne ko? Idan kai mafarki mai kyau, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha, duk wanda ya mafarki na abin da yake so ya ji daɗi, ya ce fa inna ma hiya min Allah, Allah ne ya aiko wannan mafarkin. Falyahmadillah alaiha, ya gode wa Allah akan wannan mafarkin da ya gani, wa yuhaddith biha, kuma ya bayar da labari wa mutane masoyanta cewa naga kaza. Ana fahimta ko? Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar Muslim yace wala yukhbir illa man yuhib, kar ya bada labari sai wanda yake so, sai masoyinka kai ma kana son sa, mai maka fatan alkhairi shi kawai zaka fadawa. Irin wannan mafarki na musamman ne ba kowa ake fada ba, in kai mafarki mai kyau to ka fada, amma kar ka fada wanda yake gaba da kai ko wanda zai fadi mummunar magana, wanda ka san in ka fada alheri zai fada sai ka ga mu. Daga cikin waɗannan hadisai mun fahimci cewa in mutum ya mafarki mai kyau, na farko ya gode wa Allah, kana farkawa ka ce alhamdulillah, kai godiya ga Allah da ya nuna maka. Na biyu ka roƙi Allah ya sa abin da ka gani nan ya tabbata, ta yi ka ga wani abu na alheri ne a ranar kiyama, kawai sai ka ga a ranar kiyama gashi nan ana ta kiran mutane listin mutane a wuta, ga abokinka wani an ja shi, ga wani an ja shi, kawai can sai ka ga Annabi ya nuna ka ce zo nan sallallahu alaihi wasallam, ka zo kuma ka ga manzon Allah yana maka fara'a ya baka hannu, shin kun sha hannu kuma ku sha baka farka, ai alhamdulillah gare ku. Ana fahimta ko? To irin wannan in ka gani kai ta bada labari wa duk masoyinka a taya ta murna, kuma ka gode wa Allah, kuma ka yi addu'a Allah ya sa ta tabbata, sai ka kara son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka kara intizami da sunnansa saboda ya tabbata gare ka. Abu na uku shine sai ka bayar da labari wa mutumin da kake so. Abu na huɗu kuma shine kar ka bada labari ga wani da kake gani mai hasada ne ko mai kyashi wanda zai ji haushin abu kar ka ja masa kawai ka bar shi musamman in shi kana gani shi aka ja din nan aka kai shi ta kai aka kai ka aljanna wallahi kar ka ga mu sai dai ka ce wani a rika kulawa din wani a kula ka san duniyar nan ba ta da wani a kula amma ka je ka faɗa ya ce maka kai ne dan mutum ba ni ne dan mutum ba kaga wannan ya bata maka aiki yawa sannan idan ka ga mummunan mafarki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'a ma yakrahu idza ra'a ma yakra idan mutum ya ga abin da baya so fa yata'awwad billahi min sharriha ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin ta wa min sharri shaytan da sharrin shaytan wal yadkhul thalathan sannan yayi tofi sau uku wala yuhaddith biha ahadan fa innaha lan tadurruhu kuma kar ya bada labari ga kowa saboda hakan zai sa ba mafarkin ba zai cutar da shi ba a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyabsu qala an yasarihi thalathan mutum yayi tofi sau uku a gefen sa na hagu wal yasta'id billahi minash shaitanir rajim kuma ya nemi Allah tsari daga shaitan jefaffe sau uku sannan kuma wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alayhi sannan mutum ya canza makwanci gefen da yake dinga tashi daga wurin ya koma gefe a wata riwaya duk waɗannan suna cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyakum wal yusalli ya tashi yayin sallah wala yuhaddith biha an-nas kuma kar ya bawa mutane labari ta cikin waɗannan hadisai su kuma mun fahimci cewa idan mutum yayi mummunan mafarki to akwai abubuwa shida a kansa idan kyakkyawa ne abubuwa huɗu muka faɗa ka gode wa Allah ka roki Allah ya tabbatar maka ka bayar da labari wa mutumin kirki wanda kake so sannan kar ka bawa da labari wa mutumin da ba mutumin kirki ba ko wanda kake gani zai maka hasana abubuwa nawa kenan huɗu idan kuma mummuna ka gani to abubuwa shida na farko kana farkawa ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar wani ya mafarki yana boxing yadda ki bango ya tashi wallahi sai da ya kare hannunsa kaga wannan Aisha din ya so ya masa illa kenan yanzu wannan inda wani barawa ka samu kada ka ai kaje da tata mori ya zo maka tata amma ka da ki bango kuma har hannunka ya kare kaga wannan shedan ya so ya masa mummunan illa kenan to shedan yake ka nemi tsari shi saboda in ya samu damar ya maka haka nan gaban ya samu dama mai zai maka sai sa ta dauko wukar da take karkashin abin ɗinka ka sari kanka ko ka jawo bindiga ka harbi kanka kana bacci ko ya saka masu ciwon sleeping sickness da zaka iya fita mota ta buge ka ko kana cikin tafiya ya saka kai bacci da karfi ya saka je kai accident da yawa daga cikin accident shedan yana sa wa mutane ta hanyar su yi bacci ya danne su sai ya ga sun zo dakan hatsarin sai ya sa su farka duk shedan yana iya sa irin wannan to kaga shi yasa kana ganin shedan ya fara zuwa maka amma farki yana kawo maka mummunan abu ka nemi tsarin Allah daga shedan abu na biyu shine wato ka nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ke cikin mafarkin don ta yiwu akwai mummunan labari da ya ci to ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin kuma menene mumin sa Allah ya raba ka da shi na uku shine mutum yayi tofi gefen hagunka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuna bayyanta ka toba sau uku a gefen hagunka saboda shedan ta ina yake zuwa ta hagu yake zuwa sai ka nemi tsari daga Allah akan yayi nesa da kai abu na hudu shine karka bada labari wa kowa kawai kai shiru abinka saboda karka faɗa wani ya ce maka to kaga can din ma wani abu ne kaga zai kara razanar da kai don ka kai shiru abinka duk wannan abin da ka gani mai muni ba wanda zai iya raba ka da shi sai wa to tunda Allah ya sani ka nemi tsari daga ka nemi tsarinsa ka nemi kuma tsarin sharrin shaitan a cikin mafarkin shikenan ka gama karka faɗa wa kowa na biyar shine ka tashi kai sallah idan munin yayi yawa ka tashi ka je kai alola ba za ka koma bacci ba kuma yanzu ka shaitan ya zo kun kwanta tare kuma ka zo ka ci gaba da kwanciya da shi tashi ka je kai alola sai ka zo kai sallah raka'a biyu sai ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin wannan abin da ka gani sannan kuma sallah tana koran shaitan zai nesa abu na shidda shine sai ka canza wurin kwanciya in kana kwanciya daga gefen gado ta nan sai ka canza ka koma ta ɗaya sa'in in kana gefen katifa ta can sai ka koma ta can ba wai na nufi in kana dama sai ka koma hagu ba ana fahimta ko in kana ta gefen nan sai ka koma ta gefen can to sai babu na karshe shine wata hanya ake bi in kana so kai mafarki mai kyau ka zama kana yin arubiya baka yin nuna da mafarki kuma inda mafarkin ka zai zama irin na gaskiya ta ya ake yi a fara irin wannan in baka taba yi ba wani yace shi yana so ya mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ya zai to ga ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yi ana fahimta idan mafarki ne mai kyau generally to abubuwa shida ne in mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake so kai sai ka ƙara da na bakwai abu na farko shine as-sidq ka zama kana da yawan gaskiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yawan gaskiyarka yawan yin mafarkinka na gaskiya yawan ƙaryarka a mafarki saboda ba yanda za a duk abin da mala'ika zai gaya maka bai zai gaya maka gaskiya zai gaya maka to in kai makareci ne mala'ika ba zai zo yana irin wannan harkar da kai ba don haka duk mutumin da yazo yace maka ma yayi mafarki yana so a fassara masa sai kaga asali makareci ne to ka rabu da shi kar ma ka ma saurare shi kuna fahimta saboda mafarki na gaskiya yana da alaka da gaskiyarka kai in kana so ka zama mai yin mafarkin gaskiya kuma galibi in kaga abu ya tabbata to kai ma ka zama duk abin da ka faɗa gaskiya ne ka hana kanka yin ƙarya komin dadinta ka dora wa kanka faɗar gaskiya komin dacinta to wannan zai saka ka fara yin mafarkai na gaskiya kuma mun faɗi amfanin ya zama ana baka satan amsa kafin abu ya faru ai ka samu dadi kaga wannan baiwa ce ba karama ba amma baka iya samun ta sai kana da gaskiya abu na biyu shine ka rika cin halal duk abin da ka san kana ci na haram ko a cikin sana'arka akwai harkar haram kai nesa da shi don ba za ka rika yin mafarkin gaskiya ba ba yadda za ka yi ka ci haram ka yi tatul ka kwanta ka yi bacci mu mala'ika zo yana baka labarin mai zai faru gobe waɗansu suna jin yunwa waɗansu har mutuwa suna yi sakamakon wani abin da kai ka danne ka ci amma kuma ka zo ka ce kuma za ka zo ka yi mafarki na gaskiya mala'ika zo yana baka labari kai ne ɗan gidan wa ba za ka samu wannan gatar ba abu na uku shine kiyaye al'amuran addini na al'amur wan nahi abinda aka yi umurni ka zama kana kula da sallah kula da azumi abubuwa dai na umurni na addini abubuwa na haram ka guje duk abinda Allah baya so ka guje shi ka rikita ka zama mutumin kirki duk inda Allah yake so ya ganka ana ganin ka inda Allah baya so ba a ganin ka nawa kenan uku na hudu idan ka zo yin bacci kai alwala kuma kana da tsarki cikakke kar ka kwana da janaba ballantana baka da alola duk wani abu na rashin tsarki ka gama da shi kai tsarki kafin kai bacci wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa a yi mafarki mai kyau wanda bai da tsarki ba zai iya irin wannan mafarkin ba ana fahimta abu na biyar shine in zaka kwanta ka kalli alqibla kar ka kalli wato ka kwanta da dama kuma ka kalli alqibla yana daga cikin abin da yake sa a yi irin wannan mafarkin sannan abu na shida shine ka ambaci Allah kai addu'o'i irin wanda aka saba yi kafin a yi bacci da azkar din da ake yi duka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan kai taba dan ambata subhanallah alhamdulillah la ilaha har kai bacci kana ambaton Allah to wannan yana sa a yi mafarki mai kyau abin da yake karawa kuma kai mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kai bacci kana istighfari kana salatin manzon Allah kana istighfari kana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to in Allah ya ji annabi zai zo maka bayan ka cika wadancan abubuwa na fata an gane sannan a yaushe ake kintata lokacin da za a irin wannan mafarkin ba ko yaushe bane lokacin da aka fi yin irin wannan mafarkin shine bil asha lokacin karshen dare lokacin da Allah yake saukowa zuwa saman duniya kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ke cewa ina mai nema a bashi ina mai neman tsari a tsare shi ina mai tambaya a amsa masa a irin wannan lokaci ne in kana so ka yi mafarki ka cika waɗannan abubuwa za ka iya mafarki mai kyau kuma Allah zai iya baka labarai misali ka tashi ka yi nafilolinka ka yi sallolinka ka yi addu'o'inka ka zo za ka koma kwanciya ka cika waɗannan abubuwa kuma kana so Allah ya nuna maka wani abu da kai istikhara a kai kun san yawancin mutane in suka yi istikhara kawai amsansu shine Allah ya sa abun ya yi in mai kyau ne in ba mai amma ba za a iya nuna maka ba to in ka kai matsayin da za a nuna maka sai Allah ya sa a mafarkin a nuna maka ba ma alheri bane kamar rabu da shi shikenan hankalinka ya kwanta ko ka ga yawo wane ba sai yayi abu kaza ba sai yayi ba sai ya sha wahala ba zai samu ba duk wani da gani sannan ba da kai za a yi ba shikenan sai hakura
ko in wani mutum yana takarar wani abu kuma kana son sa tsakani da Allah sai a nuna maka sai ka ce mishi kamar daina shan wahala za ka kashe kudin ka ne ba za ka samu ba amma an zo nan gaban Allah dana kai za a yi shikenan mutum yana iya ganin wannan in ya cika wadan amma yaushe ne kuma mafarki yafi ƙarya shine mafarkin farkon dare shine lokacin da shedanu suna dawowa sun gama hayaniya suna dawowa ka kwanta farkon bayan isha'i kai mafarki ko na bayan la'asar wannan gaskiya yawanci ba na gaskiya bane jama'a an fahimta waɗannan abubuwa da muka ji fa'idoji ne kaɗan su ne babin farko daga cikin babuka uku da za su zo mana a cikin waɗannan darussa na wannan shekara in Allah ya so dangane da mafarki muna fata Allah ubangiji ya albarkace mu da abin da muka ji mu yi aiki da shi mai kyau wanda kuma yake na kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu bada dama ƴan tambayoyin da ake da su sai mu dan amsa su waccan tambayar tunda ya ce a cikin karatu yake so ina gani a barta sati mai zuwa za mu amsa tambayoyi zalla insha Allah sai ya zama a lokacin da za mu amsa kuma ina gani kamar ma duka ma sauran tambayoyin kawai duka a bansu sai in Allah ya kaimu wani sati tunda an tashi a cikin taimakon da aka nema a cikin masallaci an samu 12,665 Allah ya saka da alkhairi za mu kara sa shi a cikin wannan asusun ne kawai na marayu yanzu kuma muna fata Allah ubangiji ya sa a kara samun taimako mai kauri wanda zai sa da yardar Allah mu haɗa kuɗi miliyan ɗaya abinda nake so kenan Allah ya taimake mu har mu samu dama da za mu karanta rai wa marayu a wannan lokaci ya zama kuma Allah ya sa mun yi tarayya a cikin ladan da Allah ke bayarwa waɗanda suke jin kan matsayi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh